sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sun yi nan ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 22 ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafe da shi, ga Sarfilu dauke da kanun labarai.
Bayanai da cibiyar kariya ɗin cututtuka ta Amurka CDC ta fitar na nuni da cewa hakikanin yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a wasu yankunan Amurka ya ninka har sau tsakanin 2-13. Duk da cewa shugabannin kasashen Turai na murnar samar da yarjejeniyar tallafin coronavirus mai dimbin tarihi, wasu yankuna da kasashe na ci gaba da sake samun bullar cutar. Amurka ta bada umarnin a rufe karamin ofishin jakarancin China da ke birnin Houston na jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya an lura da yadda manyan jami'an gwamnati ke yawan kamuwa da cutar COVID-19, inda har wasu suke fargabar makomar ƙananan ma'aikata da ke ƙarƙashinsu.
Ina cuɗanya sosai da mutane daban-daban fiye da sauran mutane na gama gari. Tunda akwai nauyi na jama'a a kansu, dole za su fito su cuɗanya da mutane domin gudanar da harkan mulki.
Manazarta na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da takarar kujerar babbar daraktar cibiyar kasuwanci ta duniya na tsohon ministan kudin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala.
Mu dai mun san wannan mata, in dai an bata wannan waje tana da karfin ta iya, kuma mace ce mai kama maza, ko mu ce ma wani lokaci ta fi mazan ma.
Haka kuma za mu kawo muku shirin ciwon ƙyamace wanda Aisha Mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar. Amma kafin duk waɗannan, bari mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Bayanai da cibiyar kariya ɗin cututtuka ta Amurka CDC ta fitar na nuni da cewa hakikanin yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a wasu yankunan Amurka ya ninka har sau tsakanin 2-13, wato sama da yawan alƙaluman da aka fitar a hukumance. A bayanan da ta fitar a jiya Talata, cibiyar CDC ta ce an yi amfani da samfur ɗin jinin mutane da aka karɓa waɗanda aka yi wa gwaji a faɗin yankunan Amurka 10, ciki har da birnin New York da kudancin Florida da Missouri da kuma jihohin yammacin ƙasar da suka haɗa da Utah da Washington. Alal misali, a Missouri yawan waɗanda suka kamu ya hau da yawan da aka fitar sau 13, yayin da a Utah yawan waɗanda suka kamu ya haura sau 2. Waɗanda suka guna da wannan bincike, wanda aka wallafa a shafin mujallar magunguna ta JAMA, sun ce yawancin wasu mutanen da suka kamu da cutar ba su je asibiti don neman kulawa ba, domin ba sa jin alamun cutar, ko kuma sukan dan ji alamunta ne kawai. Haka kuma ana fargabar suna yaɗa cutar ga sauran mutane. Akalla kashi 40 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar ba sa jin alamomin cutar. Duk da cewa shugabannin kasashen Turai na murnar samar da yarjejeniyar tallafin coronavirus mai dimbin tarihi a wasu yankuna da kasashe na ci gaba da sake samun bullar cutar. Kasashen Belgium da Sweden da Luxembourg da kuma Portugal na daga cikin kasashen da aka fitar da rahoton samun karuwar masu kamuwa. Wasu bangare na birnin Barcelona na kasar Spain an sake rufe su. Haka kuma a Italia, yankin Lazio da ke kunshe da birnin Rome, an yi gargaɗin yiwuwar sake yin kulle idan har aka ci gaba da samun karuwar kamuwa. A halin da ake ciki kuma, ranar Litinin, Faransa ta saka dokar saka takunkumin fuska a dukkan rufaffun wurare, tare da barazanar cin tarar dala 155 ga duk wanda yake ta dokar. Ƙasar dai ta ga karuwar samun corona, amma wasu yankunan da cutar ke ƙara kamari irin su yankin arewa maso gabashin Birtaniya da kuma yankin Mayen. Amurka ta bada umarnin a rufe karamin ofishin jakadancin tana da ke birnin Houston na jihar Texas da ke kudu maso yammacin ƙasar. Cikin wata sanarwa da aka fitar a yau Laraba, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Otagus ya ce an fitar da wannan umarni ne domin kare fasaha da bayanan sirri na Amurkawa. Morgan ya ce Amurka ba za ta lamunta yadda China ke take haƙƙi da tsoratar da Amurkawa ba, kamar yadda ba su lamunci yadda China ke gudanar da harkokin kasuwanci ba. Suna sace ayyuka da bayanan sirri da sauran halayen da take nunawa. An baiwa China zuwa ranar Juma'a ta rufe ofishin jakadancin nata, yayin da yake magana da manema labarai a Beijing. Ministan harkokin wajen China Wang Weibin ya ce umarnin rufe ofishin jakadancin na Houston wani abu ne da ke ƙara nuna ƙiyayyar da Amurka ke nuna wa China.
To madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake dawowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan bari mu leƙa a taskar rahotanninmu. Ana ci gaba da tafka muhawara akan yadda manyan jami'an gwamnati a Najeriya da ke kan gaba wajen faɗakarwa game da cutar coronavirus suke ci gaba da kamuwa da cutar, da yadda ma wasu suke bayyana fargaba akan makomar sauran ma'aikatan da ke ƙarƙashinsu. Halima Abdulra'uf na ɗauke da rahoton daga Abuja.
Tun farkon ɓullar cutar coronavirus a Najeriya ya zuwa wannan lokaci, wasu 'yan ƙasar ke ta bayyana mabambantan ra'ayoyinsu akan yiwuwar yaduwarta a tsakanin marasa ƙarfi, musamman waɗanda ba su da damar ƙetarawa ƙasashen duniya, inda wasu suka ce ba su yarda cutar ta shigo ƙasar ba har sai da marigayi Malam Abba Kyari, tsohon shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya, ya kamu da cutar, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsa. Wanda ya kamu da cutar a cikin jigajigan gwamnatin ƙasar na baya-bayan nan da ya ja hankalin 'yan ƙasar shi ne ministan harkokin kinwaj Geoffrey Onyema, baya ga Nasir El-Rufai da shine gwamnan Najeriya na farko da ya kamu da cutar, Bala Muhammad na Bauchi, Shayi Makinde na Oyo, Rotimi Akeredolu na Ondo, Ifeanyi Okowa na Delta, David Umahi na Ebonyi, mataimakin gwamnan jihar Bauchi, mai ɗakin gwamnan jihar Benue, kwamishinan lafiyar jihar Ondo, Wahab Adebenro wanda ya rasu da dai sauransu. Dr. Sani Hammad daga asibitin koyarwa na Barau Duku a jihar Kaduna yayi bayani a
tun manyan mutane ko jigajigan gwamnati na ta kamuwa ko su ne kan gaba a kamuwa da wannan annoba ta COVID-19. Wannan gaskiya ne, ba ma a wannan ƙasata mu ta Najeriya ba, a duniya ma gaba ɗaya wannan sanannen abu ne cewa jigajigan gwamnati su ne kan gaba. A gani na ba wai sakaci ne yasa suke kamuwa da wannan annoba ba ko suka fi kamuwa da shi. Dalilan da nake tunani, na farko dai suna cuɗanya sosai da mutane daban-daban fiye da sauran mutane na gama gari, tunda akwai nauyi na jama'a akan su, dole za su fito su cuɗanya da mutane domin gudanar da harkan mulki. So wannan yana sa su suna cakuɗe ɗeniya da mutane daban-daban, yana iya sa su cikin hatsarin kamuwa da wannan annoba. Bugu da ƙari, akwai yawancin waɗannan jigajigan gwamnatin da muke magana akai mutane ne wanda sun manyanta, shekarunsu yayi nisa. Kun kuma mutum ya samu shekaru ya manyanta, yiwuwar ya kamu da wannan annoba yana ƙaruwa.
Da muka tuntuɓi jagora a kwamitin kota kwana a yaƙi da annobar corona na gwamnatin Najeriya, Dr. Sani Aliyu ya bayyana cewa
ba wai mutanen da suke yaki da wannan cutar bane kare suke kama, dalilin da yasa aka fi jin kansu saboda su ne shugabanni da sauransu, amma mutane da dama a kullum suna samun wannan cutar, wanda talakawa ne da masu kuɗi, yanda za ta affecting din ɗan siyasa haka za ta affecting din wanda yake ba ɗan siyasa. Ita dai cutar mun san abubuwan da ke kare mutum, Allah ne ke kariya, amma akwai abubuwan da mutum zai iya ya rage kamuwa da wannan cutar, kamar wanke hannu, kamar amfani da safar fuska, amfani da wannan gel din da tabbata cewa ka saka distance.
A nasa bangare, shugaban hukumar kula da zirga-zirgar jiragen saman kasar Captain Rabiu Yadudu ya yi bayani da haka.
Zaman da aka yi jira ana ta bincike dan adam, mun bambanta da sauran halittu na Ubangiji saboda muna da Allah mai kaifin basira. So wannan mutane da aka ci an fahimci hanyar kama ta da hanyar da za a ce mutum yake a kansa shi ya jago, sannan jama'a ana ta fahimta cewa zai yi mu'amala su daidai gwargwado har kafin lokacin da Allah zai saba ƙarshen wannan cuta.
Wasu masana kiwon lafiya dai sun buƙaci 'yan ƙasar su ci gaba da bin ƙa'idojin da hukumar NCDC da ma'aikatar kiwon lafiya ƙasar suka gindaya domin kare kai. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga Sarfilu ya sake dawowa domin ƙarashin labaran duniya.
Wasu magajin garin biranen Amurka 15 na kira ga gwamnatin tarayya ta janye jami'an tsaron gwamnatin tarayya cikin gaggawa, tare da amincewa ba za ta sake aika jami'an tsaron zuwa biranen ba. A wata wasiƙa da suka rubuta wa ballawan gwamnati William Barr da muƙaddashin sakataren ofishin harkokin wajen Amurka Chad Wolf, magadan garin sun ce gwamnatin tarayya ta yanke hukunci da kanta na aika dakaru zuwa biranen Amurka. Abu ne da bai kamata ba, kuma ya saba wa kariyar da kundin tsarin mulki ya bayar. cikin waɗanda suka sa hannu a wasiƙar har da magajin birnin Washington DC Muriel Bosa da na birnin Los Angeles Eric Garcet da kuma Keisha Lance Bottom ta birnin Atlanta, sai kuma Lori Lightfoot ta birnin Chicago da kuma Ted Wheeler na birnin Portland. Biranen Portland da Oregon sun kasance kan gaba wajen samun matsaloli tun lokacin da gwamnatin tarayya ta aika da jami'anta a farkon watan Yuli. A wancan lokacin ana gudanar da ƙananan zanga-zangan ne na nuna rashin amincewa da zargin cin zarafin da 'yan sanda suke yi da kuma rashin adalcin da ke ci gaba da gudana, inda aka samu arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron gwamnatin tarayya, sai kuma zargin jami'an suna kama mutane suna zuba su a wasu motoci suna tafiya da su ba tare da dalili ba. Daga ƙarshe tawagar likitoci ta musamman a birnin Seoul na Iraki suna ɗaukar tsauraran matakan kariya yayin da suke jana'izar waɗanda suka mutu sanadiyar coronavirus. Suna ɗaukan matakan ne domin a daƙile yaɗuwar cutar, a cewar Sami Al-Hindawi, mataimakin likita a ma'aikatar kula da lafiya ta Mosul. Daga cikin matakan ana tabbatar da cewa zurfin ramin kaburburan suna kaiwa mita 3, inji shugaban sashen bincike na musamman a birnin na Mosul, Dr. Hassan Rauf.
To madalla a gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Tsohuwar ministar kudin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala na daga cikin 'yan takara 8 da ke neman mukamin shugabancin cibiyar kasuwanci ta duniya WTO, bayan da tuni shugaba Muhammadu Buhari ya mara mata baya. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta jiyo mana ra'ayoyin wasu masu fashin baki dangane da wannan batu.
Tana da gaskiya, tana da rikon amana, kuma ta san harka na sadarwa a da sanin ya kamata. Tana da yunkuri na haɗin kan jama'a a du'a da ta sa na kanta. Tana da ƙoƙarin sauraron jama'a. So idan abu ya zama na irin wannan, alale ya kamata a samu mutane ne wadda suna da irin wa'in ba su aikin jama'a su yi. Za ta cancanci wannan aiki da ake magana kai, wato ta zama na cewa ita ne shugaba a WTO.
To ganin cewa a Najeriya so tare da dama mata ba a cika ba su fifiko ba a fannin da ya shafi shugabanci.
Ashad da mata ne suke shugabanci, a nan ne sun fi iya yadda za su yi su lallaba abin ya zama na cewa ya yi sauki sosai.
Shugaban kungiyar akantocin Najeriya Anan Kana, tsohon kwamishinan harkokin kuɗi na jihar Nasarawa Dr. Muhammad Akrome Noma kenan, inda ya bayyana kwarewa da cancantar Mrs. Okonjo-Iweala, wacce ta wallafa littattafai da dama ciki har da Reforming the Unformable: Lessons from Nigeria a shekarar 2012. Duba da kwarewa da irin mukamai da 'yan takarar ta rike a duniya, masanin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya Dr. Abdullahi Isa ya ce idan har Mrs. Ngozi Okonjo-Iweala ta yi nasarar hawa kujerar, to ba shakka za ta ba wa Najeriya babban gudunmawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da ke cikin halin ha'ula'i, musamman idan aka yi la'akari da yadda ta yi fice a duniya kuma ba a taɓa kama ta da laifin cin hanci da rashawa ba. Ga kuma rawar da ta taka wajen rage bashin da ake bin ƙasar a zamanin tana rike da mukamin minista.
Mu dai mun san wannan mata, in dai an bata wannan waje, tana da ƙarfin ta iya, kuma mace ce mai kama maza, ko mu ce ma wani lokaci tafi mazan ma. Ko da dai ana ganin ta rike mukami a cikin Najeriya, wanda a cikin lokacin da ta rike wannan mukami an samu matsaloli na cin hanci da rashawa, to amma ni ban taba jin an ce ita din akwai abin da ta iba ko ta ake. Har yau ta rike mukamai a gwamnatocin da ake ganin sun yi dumu-dumu da cin hanci da rashawa gwamnatocin, amma babu ko daidai da rana ɗaya a duk hukumomi da ake kafawa na EFCC, ICPC ko kotu ko wata hukuma ta duniya da aka ce ga abin da ta sata, ni har yanzu ban ji an gayyace ta a wannan wajen ba. Saboda haka ina ganin ba za ta samu wani tabo a wajen abin da ya shafi cin hanci da rashawa ba, domin har yanzu hukumomin duniya suna ganin tana da haske da tagomashi akan abin da ake yi.
Yan takara 8 din uku mata ne: Ngozi Okonjo-Iweala ta Najeriya, Amina Muhammad Jibrin daga kasar Kenya, Seyo Nyong-Hi daga kasar Koriya ta Arewa, yayin da sauran 'yan takarar duk maza ne. Kuma idan ɗaya daga cikin matan ta yi nasarar haye kujerar, za ta zama mace ta farko da ta taba shugabantar hukumar ta WTO tunda aka kafa ta a shekaru 25 da suka gabata. Shamsiya Hamza Ibrahim, murya Amerika daga Abuja, Nigeria.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da mareci. Aisha Mu'azu ce ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin Ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Makon jiya mun kawo muku ci gaban tattaunawa game da yadda wasu dangin miji ke janyo matsala ga ma'aurata tare da Hajjiya Saudatu Shehu Mahadi, babbar sakatariyar kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar musu adalci RAPA, da barista Abida Hanafi Abdullahi, ma'aikaciyar babban kotu dake Abuja. Idan ba ku manta ba, mun kwana akan bayanan Hajjiya Saudatu, inda take cewa
kuma ko su dangin miji Hajjiya ai yau da gobe ta tsere tun suna zargin nashi ne har sai sun zo sun gane nashi ne, amma su tabbatar da suna da nashi.
To a yau za ku ji wasu dalilai da ke janyo matsaloli tsakanin sirkai da kuma wasu hanyoyi da za a iya bi don kaucewa aukuwar haka. Za mu tashi akan bayanan Hajjiya Saudatu wanda ta fara kafin lokaci ya cin mana. Ai sauraro lafiya.
Maza dole ne a kusanta miji, muna da yawa mata suna da haƙƙi kaza kuma ana da haƙƙi kaza akan ku. Ku fita haƙƙin da Allah ya tsara muku, ba a fita naku, in ba a fita naku ba wurin ku za a bi shari'a da wurin mutu kaza. Idan kuma ya haɗo da kamar cin zarafi ko duka ko kuma neman sauki don saboda wata ƙungiyar da za su iya rayuwa da ita ba. Muna gaya musu wata hanyoyi ne za su ji su zo su shawara da 'yan uwansu matakan da ya fi da gani na samun da kansu lahiya.
To malama Abida, me za ki ɗora a kai?
To abin da zan ƙara shi ne, ni ina kan in bada kamar shawara ne tun kamin a yi auren ya kamata a dinga faɗakarwa. Dan la'akari da yawanci za ka ga kawai an ɗaura aure, yarinya ba ta san me za ta je ta isko a gida ba, shi kuma namiji dama tun farko ya tashi gidansu ya ga komai ana yi mishi. To sai aka zo aka yi auren, sai ka ga mace ba ta ma san me ye haƙƙinta ba, shi ba namiji bai san nashi haƙƙi ba. Amma aka kani ai a sai ai kace maka kullun kai hakuri kai hakuri kai hakuri, to hakurin ne ma za ka yi tunda ka ba san ba za ka ba samu matsala ba. Amma tun farkon aka zo ni da ma'aurata a hada su na tare a dinga kaman primarital counseling faɗakarwa kanin aure, a zaunar da su tare wance wance ga yadda aure yake, dalilin da yasa aka aure saboda Allah ne, ba wai a'a ana maganar kawai soyayya soyayya ba, a'a aure ba soyayya ya kunsa ba, abubuwa da yawa ya kunsa, sai ka je ne za ka gani. To kanin ka je din ne yasa ba za a gaya maka ne za ka je ka gani ba. In aka zaunar da namiji kai ga haƙƙinka, ke kuma mace ga haƙƙinki, in ma akwai saɓani ku zauna ku yi magana. Sai ki ga yanzu mata da yawa sun ce ba za su iya namijin su magana ba, mutum kun zauna shekara kila goma da shi amma har yau kana jin nauyin kai mishi magana. Kullum ina tuna an ce manzon Allah ya ce in kun samu matsala da mijinka ka tabbata kanin ka yi bacci kun yi sulhu. To wani lokaci dama aure dai duniya da yake dole a wani lokaci ana ɗan samun matsala, to wani lokaci in ya kwanta ila mun samu ɗan misunderstanding da mai gida haka, in na kwanta sai in ci kai ne, in na mutu yau fa yana fushi da ni, sai in tare shi ko cikin dare ne zan tare shi tashi zai ce da Allah ki bari zan yi magana ba, ci nake ji in ci a'a ka tashi yanzu za mu yi magana. In faɗa mishi duk abin da ke damuna mu gama sulhu mu mu kwanta, amma sai ki ga mata da yawa sai dai a yi ta rikewa a yi ta rikewa, sai kai da lokacin da har ba ka ma da ra'ayin auren kawai dai kana zaune ne, in an ce maka me yasa kake zaune saboda yarana, ya za a yi ka zauna kana zaune ba ka jin daɗi? Kuma in kana son ka tafi din za ka ce a'a in mun fita yau mutane za su fara gidanmu ma ba za a bani in tafi ba. Mata da yawa a arewa matsalan da suke samu ba su jin daɗin auren su, kuma suna son su tafi amma ba za su tafi ba saboda suna tunanin me mutanen gam gari za su ce ko kuma me 'yan uwansu za su ce. Amma tun farko aka gaya maka ga abubuwan ka da za ka fuskanta a auren nan, gashi in ka za ka iya to in ba za ka iya ba tun yanzu ka san gyaran da za ka yi kamin ma ka shige shi, amma kawai ɗaura maka aure za a yi kawai ma can yanzu abin da suke tunani a'a
ayi kuma ya
yi mun hoto a'a ehem biki na an yi shi a wurin nan a'a wance kai mun ce ka'a wani ya ɗinka mun riga, sai an je an yi auren sai a ga kai ni ka gidanmu ba na dafa abinci ku ku ce da ni ka gidanmu ba na kaza, driver ke kai ni kaza, ni bai iya kaza ba, duk ba a gaya maka ba haka. Kuma ko da ka tashi a gidanku already maman ka duk ta wuce wannan tikin ka gan su suna dan zaman lafiya su za ka yi tunani wannan zaman lafiyar haka yake tun daga farko kuma ba haka bane. So in dai za a dinga fadakarwa kamin aure ina ga za a samu maslaha sosai a cikin aure. A'adda ina da dan tsokaci akan abin da malamin Abida suka dace. Kin san shi Parliamentary Council din nan Abida yanzu ne ma muke kokarin a arewa a kara shi. Ba ku sai ku kawai za a aure shi namijin ma ba zan je don ku shi ce ne da cikin da ya aukanci. Inda
dan hajji har yanzu ne ba amma magana.
Yamma ita yarinya wurin walima da anana ta mata. Wurin sakun lallu za a ga wurin jima za a nana ta.
Amma shi namijin kuwa ba inda ake
zama. Amma ban ce ga mai gida.
Babu kafa.
Namijin kaman ma ba a san aure bai ba. Shi an zo mun ga da shi. Amma kai kin san kuma har da yadda muke kafa da yaran mu yanzu haka ma ko a gida zaka ga matan su kashe ta aiki je ki kai plate kitchen je ki sha shi kuma namiji ko shi da ya kici za ki kai da Allah ka fita ba gurin maza bane to tun daga mata so wasu fara nuna mu abin da mature ya mu namiji da banyan shi bace da ban kai.
Ni wannan ganauce ba majiyau ba domin akwai wata da na sani haka tana ita tarbiyar gidansu shine babu ɗa namiji ba ɗa na mace kowa yana aikin kowa kawai abinda ɗa namiji zai yi ƴa mace tana yi abinda ƴa mace za ta yi ɗa namiji zai yi yanzu ƴaƴan wannan gidan matan su wani lokaci sai ki ji matar ta ce dan ya ki hau bayana sai bayan ubansa ko kuma a ce dan Allah ai wane kaza ne ya soya min kaza a ce mijin naki sai ta ce
to kin ga irin haka kutanen mutum ce ai ka mallake
shi ne ke
ce mata abinci a kitchen ai shi ke goya mata yaro shi ke mata kaza
to uwar wannan yaran
nan ne aka tashi da shi
uwar su kuwa akwai wani wansu babban wansu ita matar da take zaune tare da uwar su ne suka zauna tare da uwar da shi wan babban wansu da matarsa da ƴaƴan su suna zaune da mahaifiyar a gida daya to ta mace ta je ta samu uwar mijinta ta je ta ce mata kin ji abin da muka yi ko da yake wani lokaci tana da laifi kuma uwar mijin zata nuna mata kece kika yi ba daidai ba amma zata ga mai ta yi ba daidai ba ai bai zaman muka hujja da zaka yi mata rashin mutunci ba ai amana ce gare ka ita zata nusar da shi wani lokaci yayi fushi shi ita kuma sai ta mara wa ƴar wani baya to bata ma zuwa uwar mijin ta sani akan ta mahaifiyarta bata sani ba to da suka tashi rabuwa kuka uwar tana yi matar din tana yi kuma har yanzu idan kai tuna ta sai ta ce Allah sarki wance ita ma ta tuna ta ce Allah sarki mama mata
yanzu irin wannan sai a dinga ce maka yanzu ke uwar miji ke zaki ga mu abu ina tuna lokacin da zan je haji yana shi yana wata bakwai to da dai shi zan kai shi wurin yayan mai gidana in tuna wurin mutum uku shi yanzu gidan ku bace kai shi gidan ku bace gidan danki wace kace ni ban dake su dangin miji ba ɗan uwana ne duk din da zan yi a gidan mu haka da gidan su sannan kuma na san ta kuma da shi yadda ɗan gidan mu zasu so ni ban ban wani tunani ma in kai shi gidan mu ba ita na fa tunani kuma ita zan kai ma
to kin ga anan
mu da ko sai a ta magana dangin miji to ina ga har da karin
yawa
saboda abin da ake yi shi
yasa
wani da ko haka din shi ba wani ba ma matsala shi da shi kan shi haifar da matsala akwai wani labari lokacin da aka taba bayarwa aka ce wace ta je wurin wani boka su ce ita dai wani malam ita dai tana son ta kashe uwar mijinta ta damu ta ta mata miji sai ya ce to shi ke nan zan ba ki magani amma in na ba ki magani kaman slow poison ne kadan kadan yake ci a jiki ta ce to shi ke nan sai ya ba ta wani gari ya ce ta sa mishi a cikin ta sa mata a cikin abinci sai ta ba ta bayan kaman kwana uku sai ta dawo ta ce har yanzu fa ba ta mutu ba sai ya ce mata ba na ce maganin kadan kadan yake aiki amma kuma kafin ya yi aiki sai ta dinga kula da matan kaman ta fi son ta fiye da komai zai ba ta kaman nan da wata daya ba dai maganin ya ci jikin matan kawai a ga ta mutu kuma ba za a ce ita ta kashe ta ba saboda an ga tana son ta fito shikenan suka fara yin haka da komai ta dinga kai mata abinci ta dinga lallaba ta ba ta san bacin ranta har wata dayan ya cika sai ta koma wurin boka su ce dan Allah ba na son a kashe ta kuma saboda yanzu ba wanda nake so kamar ita yace a ai da ma ni ban baki wani magani ba kawai ke ce dai rashin hakurin ki yasa ba ki zama da ita ba amma wannan abu da nayi miki yanzu ai kin gani to kin ga inda a ce mutane ana iya tunani haka nan to amma tun farko kafin ma kai auren ka riga ka tunani
an gurbata maka tunanin ka
eh to ka riga ka dauki mutum ba uwa ba ya za a yi ka zauna da shi lafiya
masu sauraro anan za mu yi sallama da ku a yau
sai ku tara da mu a makon gobe idan Allah ya yarda domin ci gaban tattaunawar tamu. Yanzu a madadin Hajiya Saudatu Shehu Mahadi da barista Abida Hanifi Abdullahi da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Weathers Gresham, ni Aisha Ma'azu nake muku fatan alkhairi. Na assalam.
A gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko a yau ya fito daga Mahmud Salihu Kaura na Moda a Zamfara, yace to ƴan majalisar dattawan Najeriya, tunda har kun fahimci matsalar da ke tattare da sha'anin tsaron Najeriya, kamata yayi ku bi duk wata hanya da kundin tsarin mulkin ƙasa ya amince muku wajen ganin an samu zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya. Sakon mu na gaba kuma yace mutum 12 da kuka bayyana aniyar ku ta tsayawa takarar kujerar shugaban ƙasar Niger da ke gabatowa, da fatan za ku yi siyasar ku cikin kwanciyar hankali da lumana domin ci gaban ƙasar baki daya. Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Sakon haɗin gwiwa ne na gaba daga Alimadu Admuba ga tare da Hajja Kalima Ali suka ce, salam muryar Amurka, muna so mu yi amfani da wannan dama wajen yin kira ga ƴan uwa musulmai da mu dukufa wajen yin ibadu da addu'o'i a wannan kwanaki 10 da ke tafe na Zulhijja mai dimbin falala, tare da yi wa ƙasar mu addu'ar neman zaman lafiya. Allah mun tuba ka yafe mu. Shi ma sako na gaba haɗin gwiwa ne daga Hassan Dogon Faci Batsari da Zainab Rafin Dadi da Lubabatu Auta Ingawa daga jihar Katsina gaba ɗaya suka ce, assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku ba mu dama mu yi magana akan halin da jihar Katsina ke ciki na rashin tsaro. Ya zama dole al'umma mu ba da gudunmawa wajen ganin tsaro ya inganta, duba ga cewa ƙasa ta shiga wani hali na gaba ƙura bayan hayaki. Sakon Abubakar Lawar gidan Dan Maye Jargaba kuma ya ce, ku bani damar isar da sakona zuwa ga attajiran Najeriya cewa su rika koyi da ire-irensu Aliko Dangote, Mangal Buwa, A.A. Rano, Baban Gida Jargaba Funtuwa, Hajjia Mariya Ummu Dangote wajen tallafawa talakawa daga jeyu da marayu da marasa ƙarfi. Saboda inda Allah ya sa duk attajiran Najeriya irin waɗannan mutanen ne, to da talakan Najeriya bai tsinci kansa cikin mawuyacin halin da yake ciki yanzu ba. Sakon mu na shi a yau na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rajau suka ce, VOA Hausa, dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga ƴan uwanmu matan aure da ke cin zarafin mazajensu idan ba su samu damar yi musu ɗinkin sallah ba, da cewa ya kamata su ji tsoron Allah su daina, domin aljannar mace na ƙarƙashin kafar mijinta. A ƙarshe muna roƙon Allah ya ganar da mu gaskiya. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Kafin mu yi sallama, Gasar Filu ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Bayanai da cibiyar kare yaɗuwar cututtuka ta Amurka CDC ta fitar na nuni da cewa hakikanin yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a wasu yankunan Amurka ya ninka har sau tsakanin 2 ko kuma zuwa 13, wato sama da yawan alƙaluman da aka fitar a hukumance. A bayanin da ta fitar a jiya Talata, cibiyar CDC ta ce an yi amfani da samfur ɗin jinin mutane da aka karɓa waɗanda aka yi wa gwaji a faɗin yankunan Amurka 10, ciki har da birnin New York da kudancin Florida da Missouri da kuma jihohin yammacin ƙasar da suka haɗa da Utah da Washington. Duk da cewa shugabannin ƙasashen Turai na murnar samar da yarjejeniyar tallafin coronavirus mai ɗimbin tarihi a wasu yankuna da ƙasashe na ci gaba da sake samun ɓullar cutar. Kasashen Belgium da Sweden da Luxembourg da kuma Portugal na daga cikin kasashen da aka fitar da rahoton samun karuwar masu kamuwa. Wasu bangare na birnin Barcelona na kasar Spain an sake rufe su. Haka kuma a Italia, yankin Lazio da ke kunshe da birnin Rome an yi gargaɗin yiwuwar sake yin kulle idan har aka ci gaba da samun karuwar kamuwa. A halin da ake ciki kuma, ranar Litinin Faransa ta saka dokar saka takunkumin fuska a dukkan rufaffun wurare, tare da barazanar cin tarar dala 155.
Masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kuma madadin dukkan abokan aiki, musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya ce ana gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare. Ma'assalam.